ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أن أوى إن من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsiri na alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a wannan shekara ta 1446 wanda yayi daidai da 1 ga watan Maris na shekara ta 2025. A wannan majalisi namu na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare, jihar Bauchi. Wannan zai zama shine majalisi na farko na wannan tafsiri na wannan shekara. Gaba daga inda muka tsaya a shekarar da ta gabata, akwai abubuwa guda uku da zan yi shimfiɗi da su. Abu na farko, ‘yan uwa, akwai izina da ya kamata mu ɗauka dangane da shiganmu wannan wata mai alfarma. Wannan yana nuna mana yadda shekaru suke gudu. Shekarar bara da ta gabata, duk wanda ya yi tsamdaransa zai ga kamar bai fi watanni ba, amma ga shi har ta sake kewayowa. Wannan me yake fassarawa? Kwanakinmu suna karewa. Wallahi kamar jiya ko shekaran jiya muka haɗu a nan, aka yi tafsiri na shekarar da ta wuce, ga shi ta sake dawowa. To wannan ‘yan uwa, ba ƙaramin darasi ba ne mai girma ga musulmi, saboda kwanakinmu suna ƙarewa, amma kuma wane tanadi muka yi wa kwanakin a yayin da suka ƙare muka ji mu a cikin rami. Na san akwai da yawa daga cikin ‘yan uwa da bara'i yanzu muna tare da su, yanzu suna ƙarƙashin ƙasa. To mu ma yau da gobe za a ce mun koma ga Ubangiji, an sa mu ƙarƙashin ƙasa. To abin da ya kamata mu tambayi kawunanmu, shin mun yi shiri ma wannan tafiyar da take gabanmu, wacce kuma gudu take yi? Ana magariba sai na ga isha ta yi, ana isha sai na ga tara ta yi, na ce kai, kun ga lokacin gudu yake yi. Saboda haka kowa sai ya tambayi kansa, wane shiri na yi ma wannan tafiya mai girma da take gabana? Sayyidina Umar ya ce, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku yi hisabi wa kawunanku gabanin a muku hisabi. ‘Yan uwa, yanda kwanakin nan suke gudu, abun lura ne, abun ɗaukan izina ne ga mai tunani. Abu na biyu, ‘yan uwa, tsokaci na biyu, wannan wata mai alfarma, mai girma, watan Alƙur'ani, mafificin littafi da aka saukar a ban ƙasa. Duk littattafan da Ubangiji Subhanahu wa ta’ala ya saukar baya Alƙur'ani, kuma ba za a taɓa samu ba har ƙiyama ta tsaya. To kuma Allah ya keɓe wannan wata mai alfarma da saukar da wannan littafi mai girma. Wannan na fito mana da girman wannan wata gurin Ubangiji Subhanahu wa ta’ala. To sai Allah ya mana taufiki ya sa muka riski watan muna raye, muna numfashi. Wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce Ubangiji ya mana, duk wanda aka dauki wannan azumi na wannan wuni da shi ba Ubangiji ya masa komai, yayi fatan Allah ya sa ai azumin gaba daya tare da shi yana rayu. Allah ya sa yadda muka dauki azumin muna cikin masu numfashi, Allah ya sa mu ga karshen azumin muna rayu. Wannan ni'ima ce Ubangiji ya mana mai girman gaske. Sannan kuma har ila yau daga cikin jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana, mun riski watan bayar ni'imar rayuwa ya mana ni'ima ta kasantuwar mu cikin musulunci. Akwai wanda yanzu yau ba su yi wannan azumin ba, kuma mutane ne kamar mu, sai dai su din ba su samu taufikin da Ubangiji ya bamu ba na kasantuwar mu musulmai. Wani bauta, wani saniya ma yake bautawa, wani yana bautar rana, wani yana bautar wuta, wani yana bautar wata, wani kuma shi kan ma ba shi da ibadar, baya addini. Mu kuma sai Allah ya zabe mu cikin miliyoyin mutane ya sanya mu musulmi, muka samu damar yin azumi. Allah mun gode maka, ni'ima ce mai girma wanda da yawa daga cikin mu ba mu halatto ta, balle mu jinjina wa Ubangiji mu gode masa. Sannan daga cikin jerin ni'imomi da Ubangiji ya mana, wannan yana da kyau shi ma mu sanya shi kan idanunmu, lafiyar da ya bamu. Yanzu in ka shiga asibiti ka kalli wasu, wani bai san inda kansa yake ba a cikin wannan wata da muka shiga. Kai kuma Allah maɗaukakin sarki ya baka da lafiyar ka, har ma ka samu an yi azumi da kai, to kai fatan lafiyar ta dore har zuwa ƙarshen rayuwanka, ka amfana da wannan lafiyar. Jari ne mai girman gaske, lafiya da Allah ya bawa bawa, to Allah ya mana ni'ima. Allah mun gode maka bisa wannan ni'ima mai girma da kai mana a cikin wannan wata mai alfarma. Tsokaci na uku na ƙarshe ɗan uwa, cikin dai jerin ni'imomin da Ubangiji ya mana kasantuwar mu a wannan guri, wannan masallaci mai albarka, don guri ne wanda ya fi soyuwa gurin Ubangiji sama da sauran gurare, kamar yadda manzon Allah ya bayyana, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, mafi soyuwan gurare gurin Ubangiji su ne masallatan garuruwa. To mu Allah ya mana taufiki mun samu kanmu a guri wanda yake mafi soyuwa gurin Ubangiji, wannan na farko kenan. Na biyu, bai takaita ga iya haka ba, wannan guri an haɗu ne don a karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala, mafificin littafi, an haɗu ne don a karanta magana Ubangiji, mafificin magana, duk maganar da aka yi a duniya da wacce ake yanzu da wacce za a yi gaba ba wacce ta kai maganar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai gashi Allah ya muka taufiki, ka samu kanka cikin masu halartar majalisin da ake karanta maganar Ubangiji ake sharhinta, wannan ni'ima ce babba, wani bai samu wannan damar ba. Wani yana can yana tambele, amma kai Allah sai ya zabe ka, ya baka iko, ya baka damar halarta wannan majalisi, wannan ni'ima ce da Ubangiji ya cancanci mu jinjina masa kuma mu gode masa. Abinda zai ƙara fito mana da girman wannan ni'ima ta iko da dama da Ubangiji ya bamu na halartar wannan majalisi, yanzu haka ƴan uwa muna tare da mala'ikun rahama a wannan majalisi namu, muna tare da mala'ikun rahama. Mala'ikun rahama kuma duk inda suka je alheri ne, kuma akwai fata na alheri. Shi yasa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake da kare, saboda babu alheri a wannan gidan. Kenan gidan da a gidan da yake da kare mala'ikun rahama ba sa shiga, suna shiga gidan da ba kare. Kenan akwai rahama, akwai alkhairi a gidan da ba kare, gidan kuma da yake da kare ba alkhairi cikin sa. To yanzu haka a wannan majalisi namu muna tare da mala'ikun rahama, kaga majalisi ne dake cike da alkhairi. Mala'ikun rahama kuma suna zuwa gurin mutanen kirki, mala'ikun azaba na zuwa gurin mutanen banza. Akwai hadisi da aka samo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya dade shi da babansa gaba daya, wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bada labari kan wani mutum da ya aika ta'asa da fasadi a ban ƙasa cikin al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan mutumi ya yi ta kisa ba ji ba gani sai da ya kashe rai 99. To sai Allah ya masa taufiki, ya masa gamo da katar, zuciyarsa ta karaya, ya yi nadama bisa ga wannan aika-aika da yi, yake kuma fatan ya tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To amma yana neman wanda zai dora shi kan turba ta tuban, shi ne ya tambaya a nuna masa mafi ilimi, mafi sani a wannan gari da ya yi wannan ta'asa. To da yake gari ne na mutanen banza kuma jahilai, ba sa bambance tsakanin fari da baki, ba sa iya bambance tsakanin kyakkyawa da mummuna, nan shi ne mugunyar jahilci. Ma'abocinta ba ya iya bambance kyakkyawa da mummuna. To maimakon su nuna masa malami da yake jahilai ne, sai suka kalli wani mai ibada sai suka kai shi gurinsa, shi kuma jahili ne shi ma, ba wani ilimi yake da shi ba. To wannan mutumi maimakon ya dora shi turba ta tsira sai ya ƙara dulmuyar da shi, ya ce shi ya kashe rai 99 kuma yanzu haka yana so ya tuba, ya yi nadama abin da ya yi. Ya zai yi ya tuba? Ya ce rai 99 wasa ne, aikakan ka shiga uku ka lalace, ka kaɗe har buzunka ba kai ba labarinka, aka ce maka rai wasa ne? Ya yi shuru, ya ce to tun da haka ne mai zai hana ya ci gaba da aikinsa kawai? Sai ci gaba da aikinsa, ya cika ta naɗari da wannan mai fatawa, wanda ya ba shi wannan mummunar fatawa, fatawa kan jahilci, sai cika ta da shi. Ya fita zai ci gaba da aikinsa, kuma dai sai jikin shi ya ba shi facewa fa, zai wahala fa kwata-kwata fa a ce babu halin tuba fa. Bari ya ƙara tambaya, ko Allah zai sa ya dace. Sai sake tambaya, shin zai iya samun wani mai ilimin bayan wannan da ya kashe? Sai aka ce eh. Nan sai aka yi dace, sai aka nuna masa mai ilimi ba jahili ba. Ya ƙara bijiro masa da fatawarsa, cewar shi yanzu ya yi nadama bisa ga abin da ya yi na kisan kai har rai 100. To shin akwai halin tuba? Ya ce a sosai ma kuwa, ai ba mai shiga tsakanin Ubangiji da bawansa. Asali ma Ubangiji na murna, na maraba, na farin ciki da bawansa a lokacin da ya zo gare shi yana mai tuba, yana haɗuwa da ƙauna da soyayya ta Ubangiji. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, kamar yadda Allah ya tabbatar cikin Alƙur'ani. Yace to amma shawarin da zan baka, wannan gari da kai wannan ta'asa ka bar shi, saboda garin mutanen banza ne. Ka tafi gari kaza, gari ne da galibin mazaunanta mutanen kirki, ka je ka tuba a can. Yayi godiya, ya kama hanyarsa, ya tattara kayansa, ya nufi wancan gari, ya raba tsakiya gabanin ya isa, sai ajali yayi halinsa, Allah ya ɗauki rayuwarsa. To a nan fa sai mala'ikun rahama suka taho da sauri da likafanin gidan aljanna, za su zo su tafi da ransa, saboda su suna zuwa gurin mutanen kirki ne, kamar yadda muka yi bayani. Mala'ikun azaba su ma suka taho da sauri da likafanin gidan wuta, su kuma dama in ka ga mala'ikun azaba gurin mutanen banza suke zuwa. Sai aka zo aka haɗu a guri guda, ga mala'ikun rahama a wannan ɓangare, ga na azaba a wannan ɓangare, kowa yana so ya tafi da ran wannan bawan Allah. Na rahama suka ce ranmu ce, tunda su suna ɗaukar ran mutumin kirki, saboda ya yi tuba wacce take ta gaskiya, taubatun nasuhatun, wadda Allah ya ce tubu ilallahi taubatan nasuha. To ya yi tuba wacce take ta gaskiya, saboda haka mu muka fi cancanta mu tafi da ransa. Mala'ikun azaba suka ce to ai gaba ɗaya rayuwarsa bai alheri ba, saboda haka mu muka fi cancanta mu tafi da ransa. To sai aka samu a bambancin fahimta tsakanin ɓangarorin guda biyu, kowane ɓangare yana cewa ranmu ne, na rahama suka ce ranmu ne mu za mu tafi da shi, na azaba suka ce ranmu ne mu za mu tafi da shi. Yanzu ana buƙatar mai hukunci alƙali tsakanin ɓangarorin guda biyu. To shi ne Allah maɗaukakin sarki ya turo musu wani mala’ika ya zo ya musu shari’a a matsayin mai alƙalanci tsakaninsu, ya raba gardama. Wannan mala’ika da ya zo, hukuncin da ya yi shi ne a auna garin da zai je da kuma garin da ya baro, duk garin da ya fi kusa da shi to mala’ikun wannan gari su tafi da shi. Kaga wannan yake nuna maka mala’ikun rahama na mutanen kirki ne, tunda ya ce mala’ikun wannan gari su tafi da shi, mala’ikun azaba na mutanen banza ne, garin da zai je garin mutanen kirki ne, kenan mala’ikun rahama na wannan garin da zai je ne, garin da ya baro kuma garin mutanen banza ne, mala’ikun azaba na garin da ya baro ne. To da yayi wannan hukunci gabanin a auna, Allah maɗaukakin sarki sai ya yi umarni wa garin da wannan bawa zai je a kan ya matso, garin ya matso da taku guda. Haka zalika ya yi umarni wa garin da ya baro a kan ya nisanta da taku guda. Su kuma mun san duk wata halitta ta Ubangiji, Ubangiji yana umarni kamar tsaftawa da bismillah za su zartar da umarnin Ubangiji. Duk wata halitta banda mutum da aljan, mu ne muke taurin kai, mu ne Ubangiji ya ce a yi sai wasu su ki wasu su yi, wasu kuma su dinga nazari suna tunani. Da mutum da aljan su suke Ubangiji taurin kai, amma ka ɗauke mutum da aljan duk wata halitta ta Ubangiji ana cewa kula za su ce cas, ba nawa, ba tararradi, ba tunani, ba shawari. To take wannan garin da zai je sai matso da taku guda, wancan garin da ya baro ya matsa da taku guda, da aka auna sai aka ga ya fi kusa da garin da zai je da taku guda. Mala’ikun rahama sai suka ɗauke shi suka tafi da shi. Kakenan mala’ikun rahama suna kasancewa ne tare da mutanen kirki, kuma suna kasancewa ne a gurin da ake aikata alkhairi, musamman abin da ya shafi karanta littafin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa na ce wannan majalisi muna tare da mala’ikun rahama. Kullun wayewan gari. Hadisi ya inganta wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari cewar kullun wayewan gari Allah yana da runduna ta mala’iku da suke zagawa lungu-lungu, saƙo-saƙo, suna neman gurin da ake karanta littafin Allah, gurin da ake sharhi a kan littafin Allah da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan su aikinsu kenan, kullum wayewan gari, wannan yabi nan, wancan yabi can, wancan yabi can, kawai suna neman inda ake ambatan Allah, inda ake karanta littafin Allah. Idan ɗaya daga cikinsu ya gano wani guri zai ce ku zo ga abin da kuke nema. Yanzu haɗuwanmu a nan gurin suna zaga sun gano sun taho, yanzu haka muna tare da su. Za su zauna mu yi karatunmu har mu ƙare, sai su tafi abinsu su koma gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan suka je Ubangiji ya fi su sanin abin da ya faru, tunda yana gani kuma yana ji, ya sani. Amma tare da haka zai tambaye su. Sai su ba Ubangiji labari cewar ya Ubangiji mun je mun riski bayinka suna karanta littafinka, suna sharhi, suna bayani tsakaninsu. Ubangiji zai tambaye su ya ce me suke fata, sai su ce yardakka ya Ubangiji. Ya ce to me suke buri, sai su ce aljannaka. Sai Ubangiji ya ce me suke tsoro, sai su ce wutarka. Sai Ubangiji ya ce to na gafarta musu. Sai wani cikin mala’ikun ya ce ya Ubangiji a cikinsu akwai wanda ba ambatan naka ya kai shi ba, hanya ce ta biyo da shi, sai ce bari ɗan zauna in huta. Wani kuma kawai ya zo ya ɗan yi bacci ne, tashi ya tafi abinsa. Wani kuma ya ɗan zo ne ga ya yanayin gurin yake, amma ba wai ya zo ba ne da nufin sauraron abin da ake karanta na ambatanka. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ai irin waɗannan mutane duk wanda zai zauna da su baya taɓa taɓewa har abada, ko da ba da nufin ya zo ya saurari ayoyi ya kawo shi ba, ba da nufin ya zo ya ji maganar Ubangiji ba, a'a ya zo ne kawai hanya ta kawo shi ko hutawa, to shi din ma Allah ya gafarta masa, saboda duk wanda zai zauna da irin waɗannan mutane baya tafewa. To ƴan uwa, Ubangiji ya mana ni'ima mai girman gaske, dai ba mu dama ba mu iko na kasantuwa a wannan majalisi da ake karanta littafinsa mai girma, wanda babu wani littafi a ban ƙasa a yau da gobe da jibi har kiyama ta tsaya da ya kai wannan littafi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, girma da ɗaukaka da falala. Abu na ƙarshe da zan ƙarƙare wannan sharaffage da shi, wannan ibada da muka yi a yau na azumin watan Ramadana, ‘yan uwa, mu san ƙimarta a cikin zukatunmu, ibada ce mai girma ƙwarai da gaske a gurin Ubangiji, kuma mu za mu fi kowa cin gajiyar wannan ibada ɗin ta azumi ɗin a duniyarmu da kuma lahiranmu, bisa rahama irin ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana wannan ibada wata ɗaya tak a watanni 12 na shekara. Ba don komai Ubangiji ya mana wannan tagomashi ba, sai don ya goge mana zunubanmu, sai don ya mana rahama, sai don ya ji ƙanmu. Wannan na nuna soyayyar Ubangiji gare mu subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata cewar duk wanda ya yi azumi a wuni guda, wannan azumin da ya yi zai ba shi kariya daga aikata aikin zunubi. Wannan iko ne na Ubangiji da hukunci na Ubangiji. Kenan azumi daga cikin tasiri kyawawa da ɗan Adam zai samu daga azumi, shi ne zai zama masa kwaba da kariya daga aikata aikin zunubi. Kinga wannan alkhairi ne gare mu a rayuwarmu nan da muke ta duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yayi umurni wa taron matasa da su yi aure, yace ya ma'shara shababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, ya ku taron samari duk wanda yake da iko to yayi aure. Saboda me? Allah madaukakin sarki bisa ga halitta da yi wa dan Adam yana tare da sha'awa, to in yayi aure shikenan zai zamanto akwai inda zai sauke sha'awar, sannan kuma ya samu lada gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To amma wanda ba shi da halin yin aure fa, annabi ya ce fa alaihi bisawm, to yayi ta yin azumi, fa innahu lahu wija'un, wannan azumin zai zama masa makari garkuwa daga afkawa cikin alfasha. Wannan ya nuna kenan azumi na rage wa bawa karsashi na aikata aiki na zunubi. Malamai suka ce a lokacin da ka ci abinci jini na ƙaruwa a jikinka daga wannan abincin da ka ci, sai ya zama gudanarsa ya fi gabanin ka ci abincin. To shi kuma shedan tunda yana gudana a cikin jikin ɗan Adam kamar yadda jini ke gudana, sai ya zama a lokacin da ka ci abinci ya fi ingiza ka wajen aikata aikin sako. Yanzu idan aka ga yara suna ba wahama ta iska, za a ce sun ƙoshi ne, da suna jin yunwa ba za su yi ba ko? To kai ma ka kwatanta ka ga a lokacin da ka samu lafiyayyen abinci mai gina jiki ka ci, za ka ji sha'awa tana motsawa. Saboda me? Saboda jini ya ƙaru yana gudana yadda ya kamata a gangan jiki. To a nan ne shedan kuma zai fara nasa aikin. To amma idan ya zamanto ba a ci abinci ba, jini zai zama ya ragu daga jiki, gudanarsa shi ma ya ragu. To a nan kuma shi ma shedan sai ya yi rauni, zagawansa a gangan jiki sai ya yi rauni. To wannan sai ya taimakawa bawa daga ƙauracewa aikinsa, wani ko magana baya sani idan yana jin yunwa, kuma kana masa magana ma ko fahimta baya. Yanzu irin darussan da ake yi a makarantu na secondary, irin last period haka, irin kace 12 zuwa 1 lokacin da hantsi ya dubi ludayi, za ga da yawa daga cikin ɗalibai ba sa fahimtar me ake, shi yasa darasin lissafi ba a kai shi wannan lokaci, saboda an san da yawa ba za su fahimta ba. Me yasa ana jin yunwa? To sai zama duk wani sassa na jikinka ba shi da nishadi a lokacin da kake jin yunwa, to wannan sai taimaka maka ya kange ka daga aikata aikin sako. Wannan tasirin azumi kenan a rayuwar da muke ciki ta duniya. a lahira ma yana da tasiri, zai kanje bawa da ikon Ubangiji daga afkawa cikin ukuba ta Ubangiji. Akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam at-Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa, hadisin da aka samo daga Mu'adh dan Jabal Allah ya dade shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-sawmu junnatun, azumi junna ce, ma'ana garkuwa ce, mai kare bawa ce daga afkawa cikin zunubi a duniya da kuma afkawa cikin azabar Allah a lahira. Shine malamai suka yi kokarin fito da abun dangane da lahira, suka ce ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai sa a sanya siradi akan wutan jahannama. Siradi kaurinsa bai kai kaurin gashi ba, ka taba gashin ka kajiya kaurinsa yake. To wannan ita ce gadar da za a sa akan wutan jahannama, kuma kowa sai ya bi ta kanta kafin ya shiga aljanna. Wa in minkum illa wariduha.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in minkum illa wariduha, kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya.
Na'am, mun ji wannan ayat ta fito mana da komai. Allah madaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha, ba wani da ɗaya daga cikin ku face su ya bi ta kan siradi gabanin ya je ga aljanna. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan wajibi ne da Ubangiji ya sa wa kansa. Za a sa siradi, kowa ya bi ya tsallaka. Su waye za su tsira? Allah ce thumma nunajjil ladina taqaw, waɗanda suke masu takawa za a tseratar da su, za su tsallake siradi lami lafiya cikin sauki, cikin ruwan sanyi. Wasu za su tsallake kamar walkiya, kamar kyaftawa da bismillah, in ji Bahaushe. Allah ya sa mu cikin su. Wannan su ne za su ƙetare cikin gaggawa, shine ma'anar thumma nunajjil ladina taqaw. Wasu kuma za su ƙetare kamar gudun doki, mun san gudun doki bai rabin rabin saurin walkiya ba. Wasu kuma za su ƙetare kamar sauri na mutum, wasu kuma za su ƙetare da tafiya, gwargwadon dai taqawwaka, gwargwadon saurinka akan siradi da ƙetarewarka cikin gaggawa, sannan gwargwadon raunin taqawwanka, gwargwadon raunin ƙetarewanka. Wani zai ƙetare da tafiya, normal tafiya, wani kan ma zai ƙetare ne da jaciki, da ƙyar na sha yafi da ƙyar aka kama. Allah ya sa muna cikin masu ƙetarewa na farko kamar walkiya. Allah ya ce wa nadharu zalimina fi hajifiya, azzalumai kuma za a bar su anan su afka cikin ta. To umurnin da Ubangiji subhanahu wataala yayi wa wasu kusoshi da aka sa cikin wutan jahannama, masu tsini, masu kaifi, shine duk wanda suka gani cikin masu ƙetare siradi kafiri, munafiki, fasiki, fajiri, su cafko shi, su jeho shi cikin wutan jahannama. Wasu kuma kamar yadda muka yi bayani, umurnin Ubangiji ba sa wasa da shi. To waɗannan kusoshi aikinsu kenan, suna ganin kafiri za su kai masa farmaki, suna ganin mujirimi za su kai masa farmaki, mai sabo za su kai masa farmaki, su cafko shi, su jeho shi wutan jahannama. To idan ana wucewa mai sabo ya zo, amma kuma a nan duniya baya wasa da azumi, za su kai masa farmaki sai azumi ya tare. Ya zo ya hau siradi ya fara tafiya, suna ganinsa umurin da aka ba su shi ne su cafko shi, su jeho shi wutan jahannama, sai su kai masa farmaki sai azumi ya tare. Yana tafiya ba za su daddara ba, za su ƙara kai masa farmaki sai azumi ya sake tare. Ba za su daddara ba, za su yi ta kai masa farmaki har ya samu ya tsallaka, amma azumi ba zai taɓa bari su kamo shi ba. Shine as-sawmu junnatun, azumi garkuwa ne, ma'ana zai kange bawa daga afkawa cikin hukuba na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To bisa rahama ta Ubangiji, ƴan uwa, Allah sai ya shar'anta mana yin azumin nan na wata guda a watannin shekara. Dan me? Dan mu samu kariya, a rayuwar mu ta duniya mu samu kariya a gobe kiyama. Wannan yana nuna tausayin da Ubangiji yake mana. Shi yasa malamai suke cewa duk wani wanda yake tausayinka a nan duniya, duk kuma kusacinka da shi zai biyo bayan Ubangiji ne subhanahu wataala. Shi yasa wanda yake da Ubangiji ba shi da matsala. Galibi ai muna samun rauni ne, a cikin zukatunmu cewa muna da Ubangiji. Amma inda mutum zai sakankance a zuciyarsa ya ji cewa shi yana da Ubangiji, wallahi ba shi da matsala a rayuwa. Amma muna samun rauni sai mu ga kamar abu ne mai wahala ko kuma ba zai yiwu ba. To amma wanda ya samu yaqini da tabbacin cewar yana da Ubangiji, kuma Ubangiji shi ne mai bin kadinsa ga duk abin da ya same shi, mummuna wanda rai bata so, to wannan zaka ga kullun cikin walwala, ba shi da damuwa. Tunda duk kaunan da mahaifinka yake maka da tausayin da mahaifinka yake maka bai kai na Ubangiji ba. Duk tausayin da mahaifiyarka take maka ko matarka ko ɗanka ko ƴarka bai kai tausayin da Ubangiji subhanahu wataala yake maka ba. Shine wani mawaki yake cewa walastu biqanitin abadan li'anni ra'aytu Allah arhama min abibi. Yace shi tunda yake a rayuwarsa bai taba dai bai tsammani ba wai wani abu zai cutar da shi, ko wani abu yana kokarin ganin bayansa ko kadan ko gezau. Saboda me? Saboda yaga Allah madaukakin sarki arhama min abibi, yafi tausayina sama da tausayin da mahaifina yake. Shi yasa nake sakankancewa kuma nake ji bani da matsala, nake ji bani da damuwa, saboda na san ina da Allah. To saboda haka ɗan uwa, rahama ce ta Ubangiji ya shar'anta mana yin azumin wannan wata don mu dace da rahamarsa, mu kubuta daga azabarsa, mu shiga cikin ni'imarsa, mu fita daga cikin ukubarsa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya azumci ramadana yana mumini kuma yana mai kwadayin sakamako da lada gurin Ubangiji, to wannan an gabarta masa zanubansa gaba daya. Aga duka wannan alkhairai ne da Allah madaukakin sarki ya tanadin su cikin wannan wata mai alfarma. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda yayi tsayuwar darare na watan ramadana yana mumini kuma mai kwadayin lada gurin Ubangiji, shi ma an gafarta masa abubuwan da suka gabata gaba daya na zanubansa. Kaga kenan wannan wata Ubangiji ya sanya shi dan yayi rahama ne wa bayinsa, masu sako ya goge musu sabonsu. Sannan mutane su yi training din kawunansu saboda shekarar da za ta zo na gaba. Allah madaukakin sarki, muna maka godiya bisa wannan ni'ima da ka mana mai girma, ka ƙara mana wata ni'ima kan wannan ni'ima da ka mana ba za mu iya iyakance yabo da jinjina da godiya gare ka ba kamar yadda ka yi wa kanka. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsiri. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, kamar yadda ya nuna mana wannan wata, ya nuna mana ƙarshensa, ya ba mu ikon ibada cikinsa, ibadun da yake so yadda da su, waɗanda za su sada mu da rahamarsa. Duwat wasu alkhairai da Ubangiji ya tattara su cikin wannan wata mai alfarma, Ubangiji ya sada mu da su. Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin waɗanda zai yanta a cikin wannan wata daga wuta zuwa aljanna. Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin waɗanda zai yi wa gafara a cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya datar da mu da datarwarsa. Za mu tashi ne kan aya ta 30 daga sura ta 2, wato suratul baqara, ayar da ta fara bayani kan kissar annabi Adam babanmu alaihi salam. Duk da cewa a shekarar da ta gabata mun duba wani abu na tafsirin wannan aya, sai dai dan kissar ta tafi tun daga farkonta har ƙarshe bai daya, sai muka ga mu fara daga farkon kissar dan abun ya fi fitowa. Allah ya datar da mu ya mana jagoranci ya bamu ikon fadin dadai da kuma aiki da dadai. Bismillah.
Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifan qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
نعم wannan ayar aya ta 30 daga wannan sura ta Baqara, Imamu Sa'idi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafinsa Taisirul Karimir Rahman fi tafsir kalamil Mannan ya bayyana mana dalilin da yasa Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kawo wannan kissa ta Annabi Adam alaihi salam, yace hadha shuru'un fi dhikri fadli Adam alaihi salam, wannan masumi ne farko ne na ambaton falalan Annabi Adam. Kenan waɗannan ayoyi da zamu karanta, kissar nan da zamu karanta ta Annabi Adam alaihi salam tana kunshe da bayani kan falalarsa. Kai kenan wannan yake nuna mu ma ƴaƴansa wannan falalar da Allah madaukakin sarki ya masa mu ma mun same ta. Wannan ya nuna matsayin dan Adam gurin Allah Subhanahu wataala. Dan Adam da ya kula da haka ba zai saba wa Allah ba. Dan Adam yana da matsayi na musamman gurin Ubangiji. Allah madaukakin sarki a gurare daban-daban ya nuna mana kimar dan Adam a gurinsa. Walaqad karramna bani Adam.
Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
الله مدوكاكين سركي يتي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر للي من كرم أن آدم أن النبي آدم الله مدوكاكين سركي يكرم صنن الله يدوكيس سكي رايوا أسرري دكما تكروا wanda za su iya hawa kan ruwa su yi tafiya na kwanaki ko kuma watanni, akwai kuma wanda tsakiyar ruwan ba suke rayuwa tsibiri, idan suna so su je wani guri sai sun hau kwale-kwale ko jirgin ruwa kafin su tsallaka daga nan zuwa can. To wannan duka na nuna karamci da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ma wannan halitta ta jinsi na dan Adam. To anan Imamu Sa'idi yana bayyana mana cewar a nan gurin Allah ya fara ambato kissar Annabi Adam alaihi salam baban mutane dan ya nuna mana falalar wannan manzo nasa alaihi salam. To anan ne sai fara da bijiro da kamar ishara wa mala'iku cewar ga abin da yake da nufin yi, yace wa idh qala rabbuka lil mala'ikati, wannan harafi na idh a larabci suna kiransa zarfu zaman, wato harafi ne da yake nuna zamani. To anan kamar Allah madaukakin sarki yana ambatawa manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ka ambatawa al'ummaka ya kai Muhammad, lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, shine idh qala rabbuka, ayayin da ubangijinka yace lil mala'ikati yace wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, lallai fani zan halitta aban kasa khalifa, ja'ilun bi ma'ana khaliqun, zan halitti halitta aban kasa in wanzar da ita aban kasa ta rayu aban kasa. Wannan al mala'ika jam'i ne na malak, wato mala'ika taron mala'iku, ɗayansu shine malak, kwaya ɗaya mala'ika kwaya ɗaya ana ce masa malak, mala'iku da yawa ana ce musu mala'ikatu. Wannan kalmar ta malak kwaya ɗaya mala'ikatu jam'i, malamai suka ce an ciro ta ne daga al-aluka, al-aluka shine ar-risala, saƙo, to su mala'iku tun da ɗan aikin Ubangiji ne waɗanda suke ɗaukan sakon Ubangiji ne sai aka ciro musu sunansu daga aikinsu saboda kalmar aluka ma'anarta ita ce sako to anan aka ciro sunan mala'ika ake ce masa malak kwaya ɗaya jam'in su kuma mala'ikatu waɗannan halittu na Ubangiji subhanahu wata'ala suna da siffofi da nassoshi suka ambata mana na Al-Qur'ani da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama runduna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala su mala'iku da Allah madaukakin sarki ya halice su daga haske mu Allah ya halice mu daga tabo yumbu to su kuma mala'iku Allah madaukakin sarki ya halice su daga haske sa'annan kuma Allah ya sanya musu zurfin tunani Allah madaukakin sarki ya sanya musu hankali sannan kuma Allah ya halice su kan yi masa da'a babu kangararre cikin mala'iku duk masu da'a ne wa Ubangiji wannan daga cikin siffofinsu kenan sannan kuma har ila yau Allah madaukakin sarki ya ba su iko ya ba su dama za su iya canja halitta daga halitta zuwa halitta yanzu mu a halittar mu ta dan adam akwai wanda ya isa ya canja daga halittar dan adam ya koma biri ko ya koma akuya ko ya koma ta halitta daban babu duk wanda kaga an yi rufa'ida ne na matsafi amma dai ba wanda ya isa ya canja halittarsa daga ta dan adam zuwa wata halitta daban amma su mala'iku Allah ba su wannan damar mala'ika zai iya canjawa daga siffarsa ta mala'ika da Allah ya halicce shi mala'iku suna da fukafukai to zai iya canjawa daga siffarsa ta mala'ika koma siffar mutum kuma haka ya faru ba so ɗaya ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Jibrilu hadisin da malamai suke masa laƙabi da hadithu Jibril wanda aka samo daga sayyidina Umar Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu Imam Nawawi ya kawo shi cikin littafin sa na Arba'una hadith kuma ya kawo shi cikin littafin sa na Riyadus Salihin sayyidina Umar yace bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun yace wata rana muna zaune a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya bayyana mana kaga kenan yazo a surar me surar mutum yazo yazo ya zauna ya ta tambayan manzon Allah yana bashi amsa hadisi ne mai tsayi bayan ya kammala sai tashi ya tafi abunsa sai a ƙarshe sai manzon Allah ya ce ya Umar atadri man as-sa'il Umar ka san waye wannan wanda yazo yana tambayar nan Umar ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam ina ni ko Umar ina dan sani Allah da manzansa su suka fi sani bai sani ba shi dai kawai ya ganshi mutum ne wanda kuma mutumin yana da abun ban mamaki yace shadidu sawadi shar shadidu bayadi siyab fiyab shadidu sawadi shar la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad siffofi guda hudu ya siffanta wannan mutumi da suna ban mamaki siffa ta farko shadidu bayadi siyabi tufafin sa farare kalle kai ka ce bai fi sakan 10 ko 20 da sanyawa da kuma fitowa daga gidansa bai ta majalisin annabi to wannan abun ban mamaki ne ta yaya hakan ya zama ban mamaki bayanin zai zo a gaba shadidu sawadi sha'r mai matsanancin bakin gashi ma'ana ya gyara gashinsa ya wanke sai sheki yake kamar yanzun nan ya fito daga gidansa shi ma wannan abun mamaki ne ta yaya zama abun mamaki bayanin yana nan gaba la yura alaihi atharu safar ga mamakin yazo babu wata alamar tafiya tare da shi ma'ana ba matafi bane kana ganin sa dai ka san wannan ba matafi bane to amma kuma abun ban mamaki wala ya'rifuhu minna ahad cikin mu ba wanda ya san shi da haka mata tun in dan gari ne a samu wani ya san shi to amma ba su san shi ba tunda ba su san shi ba kenan zai zama bako to kuma babu alamar bakunta tare da shi kenan abun akwai ban mamaki to da ya gama tambayoyi annabi na bashi amsa ya tashi ya tafi abun sa sai malaika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar ka san me tambayar nan Sayyidina Umar ya ce a Allah da manzansa su suka fi sani. Annabi sai ya ce mi fa innahu Jibril ai shi din mala'ika Jibril ne. Atakum yu'allimukum dinakum a wata riwayar amra dinikum. Ya zo ne sanar da ku addinin ku. Anan mala'ika Jibril ya zo da sura ta mutum. To su mala'iku Allah ya ba su wannan iko. Za su iya canjawa daga surarsu ta mala'ika da aka halicce su a cikin wannan sura zuwa ga wata sura daban wanda mu kuma Allah madaukakin sarki bai ba mu wannan iko ba. Sannan daga cikin siffofin su Allah ya ba su iko da damar yin aiki mai karfi mai wahala, aiki mai girma wanda mutum 100,000 za su taru ba za su iya yin aiki kwaya ɗaya da mala'ika zai ba. Yanzu mala'ikan kwaya ɗaya zai iya daga garin Bauchi ko kuma karmu misali da Bauchi zai iya daga America ya cifa ta ƙasa, mala'ika kwaya ɗaya zai iya daga America da Ingila da Faransa, mala'ika ɗaya ya cifa su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mutan Makka suka hana shi sakat sai ta fi Ta'if. Ta'if tsakaninta da Makka ba nisa sosai, bai wuce kilomita 70-80 ba. Ya tafi Ta'if ko zai samu karbuwa a can. Mutan Ta'if sai suka kasa mutan Makka, suka hada shi da kananun yara suka yi ta jifansa suka masa jina-jina. Annabi har ya ɗi mauce gigice bai farga ba sai ganshi a gonan wani mutum ta inabi. Ya zauna a gindin bishiya ya dan huta ya tashi ya koma garin Makka. To shine Allah ya aika mala'ika wanda ake ce masa malakul jibal, mala'ikan dutse. Yazo duk umurnin da Annabi ya bashi ya aiki da shi. Shine da yazo gurin Annabi sai yake ce Annabi Ubangijinka ne turo ni gare ka. Yace ya ga abin da mutanenka suka maka na cin zarafi da cin mutunci da wulakanci. Saboda haka duk umurnin da ka bani ya ce na aiki da shi. In ka bani umurni in je in dauko manyan duwatsu da suke gefen garin Makka in kife garin, zan dauko in kife. Mala'ika ɗaya ne yake wannan maganar. Garin Ta'if kuma gari ne babba wanda yafi garin nan da muke ciki. To amma mala'ika ɗaya zai iya kife wannan garin. Kaga kenan daga cikin siffa na waɗannan bayin Allah mala'iku, Allah madaukakin sarki ya ba su iko, ya ba su daman yin aiki wanda yake mai girma wanda dubban mutane, miliyoyin mutane za su iya taruwa amma ba za su iya yin wannan aiki ba. Allah madaukakin sarki ya siffanta su da siffofi daban-daban a cikin Alkur'ani cewa ba suna tasbihi wa Allah subhanahu wataala ba dare ba rana. Yusabbihuna al-layla
wa la yafturu,
ba dare ba rana suna tasbihi wa Allah. La yafturun ba sa gajiya. Yanzu kai in kai awa uku kana tasbihi sai ka fara gyangyadi. Mala'ika sai ya shekara 100 yana tasbihi ko gezo, sai ya yi 1,000 yana tasbihi ko gezo. Amma kai kai awa uku hudu sai ka fara gyangyadi. Wani lokaci ma sai a ji hadda mai shari gurgur. Kaga kenan su Ubangiji ya musu halitta wacce take ta musamman. Sannan kuma daga cikin siffofinsu ba sa sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk umurin da Allah ba su suna yin sa da rawar jiki. Sa'annan kuma ɗan aike ne na Ubangiji, za a tura su yi kaza, yau kaza, halakar da mutane kaza, je ka ɗauki rambawa kaza, je ka da saƙo gurin wani kaza. Wannan duka ayyuka ne da Allah maɗaukakin sarki ya jingina ma waɗannan bayinansa mala'iku. To a nan gurin Allah maɗaukakin sarki yake gaya ma waɗannan bayi nasa mala'iku kenan cewar inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni zan sanya, zan halicci khalifa in sanya shi a ban ƙasa. Imamul Baghawi Allah ya masa rahama ya yi ƙoƙarin fito mana da wannan bayani cikin tafsirinsa. Ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan magana da ya yi da mala'iku ba dukkan mala'iku ba ne, saboda Ubangiji da ya tashi yin halittarsa ya halicci mala'iku sai ya sanya su a sama suna rayuwa a sama. Wannan kuma mala'ikun da Annabi yake musu, da Allah yake musu wannan maganar cewar inni ja'ilun fil ardi khalifa, mala'ikun ƙasa ne, ƙasan nan da muke rayuwa. Wataƙila abun ya ɗaura kai a ce a'a, akwai bambanci tsakanin mala'ikun sama da mala'ikun ƙasa. To Imamul Baghawi dan ya fito maka da abun sai yake bayyana cewar Allah maɗaukakin sarki da ya halicci sammai sai ya ajiye mala'iku a sammai, da ya halicci ƙasai sai ya ajiye aljanu a ƙasai. Kenan aljanu yanzu suna rayuwa a ƙasai. A lokacin gabanin Allah ya halicci Annabi Adam, inji Imamul Baghawi, da Allah ya halicci sammai sai ya sa mala'iku a sammai, da ya halicci kassai sai ya sanya aljanu a kassai. Lokacin ba a halicci annabi Adam ba, kenan mu mutane lokacin ba a zo ga halittar mu ba, to sai zama yanzu mala'iku suna rayuwa a sammai, aljanu kuma suna rayuwa a kassai. To da aka dauki lokaci ba mai tsayi ba, sai barna yayi yawa a cikin aljanun da suke rayuwa a kassai, ta'asa da zubar da jini yayi yawa cikin aljanun da suke rayuwa a kassai, to sai Allah ya turo wata runduna ta mala'ikun da suke rayuwa a sama, ya turo su gurin aljanun nan da suka yi ta'asa a ban kasa, suka zub da jini a ban kasa. Allah madaukakin sarki sai ya turo su zo su yaki aljanu. Su wannan runduna da Allah ya turo ana kiransu suma aljin, saboda me? Saboda su ne masu tsaron aljinan. In an ce aljinan su ne aljanna aljanna, to sai ake kiransu aljin. Shugabansu kuma shi ne Iblis. Iblis kuma mun san shi ne shaidan ko. To wata runduna ta mala'iku sai Allah madaukakin sarki ya turo ta, ta zo ta yaki aljanin nan da suka yi ta'asa a ban kasa. Wannan runduna da ta zo ƙarƙashin jagorancin Iblis, shi ne kwamanda na rundunar, sai ta yaƙi aljanin da suka yi ta'asa a ban kasa, ta fidda su zuwa ga dazuzzuka, sai zama yanzu daji ne gurin rayuwarsu, ba cikin garuruwa ba. Sai suka koma dazuka suna rayuwa ƙarƙashin duwatsu, wasunsu kuma suna rayuwa cikin ramuka, wasunsu kuma suna rayuwa a kan tsibiri na ruwa. To bayan an kammala yaƙar aljanin nan, sai Allah ya yi umarni ma wannan runduna ta mala'iku da suka yaƙi aljanin nan a kan su zauna a ban ƙasa, su ci gaba da rayuwa a ban ƙasa suna ibada. Sai zama yanzu aljanu sun kasu gida biyu, akwai mala'iku sun kasu gida biyu, akwai mala'ikun da suke sama, akwai kuma mala'ikun da suke rayuwa a ban ƙasa. Mala'ikun da suke rayuwa a ban ƙasa su ne wanda suka yaƙi aljanu. To ana haka sai Allah ya yi nufin ya halicci halitta ita ce ta babanmu annabi Adam, ya sanya ta a ban ƙasa. To shi ne a nan gurin yake magana da mala'ikun da suke rayuwa a ban ƙasa, shi ne nan faɗin Allah, wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Imam al-Baghawi yace Allah yana magana ne da mala'ikun da suke rayuwa a ban ƙasa. Wannan ya kawo shi a cikin tafsirinsa, duk da dai riwaya ce wacce ba ta da isnadi, amma dai ya kawo ta, malamai sukan hakaito ƙarƙashin tafsirin wannan aya din. Allah madaukakin sarki yace inni ja'ilun fil ardi khalifa, kenan yanzu ana magana da mala'ikun da suke rayuwa a ban ƙasa, za a sanya khalifa a ban ƙasa. Idan an ce khalifa, mecece ma'anar khalifa? Malamai suka ce abinda ake nufi da kalmar khalifa shine wanda zai maye gurbin wanda ya gabace shi. Kenan kai da ka zo wani ya gabace ka, za ka maye gurbin sa, to za a iya kiranka da al-khalifa, ma'ana wanda zai maye gurbin wani wanda ya rigaye shi rayuwa a gurin da ya rayu, to shi kuma zai zo ya maye gurbin sa. An sa wa kalmar khalifa ta'un, ba a ce khalifun ba, aka sa mata ta'un. Siga ce in ji malamai na larabci ta mubalaga, wato ta kaiwa makwara, wanda zai kai makwara ya kai iyaka wajen maye gurbin wanda ya gabace shi. To a nan gurin khalifan da Allah yake cewa zai sanya a ban ƙasa, wanne ne khalifan ka? Ai mun fahimci ma'anar kalmar khalifa shine wanda zai maye gurbin wani wanda ya rigaye shi. To shi yanzu annabi Adam da za a sanya shi a ban ƙasa, zai zo ya maye gurbin suwa aljanu ne, waɗanda suka rayu suka yi ta'asa a ban ƙasa suka zub da jini. To annabi za a sa shi ya zo mai zama mai, annabi Adam za a sa shi ya zo ya zama mai maye gurbin su, shine ma'anar inni ja'ilun fil ardi khalifa, kenan annabi Adam shi za a sa. Wasu malamai na tafsiri kuma suka ce a ashi da zurriyarsa, tun daga muna ai muna rayuwa a ban ƙasa. To amma a nan gurin an ambace shi ne saboda shi ne asalinmu gaba ɗaya, shi yasa sai aka keɓe shi da ambato. Amma nan ba yana nuna iya shi ɗin za a aje ba, a'a, in an aje shi zai haihu, ‘ya’yansa su haihu, jikokinsa su haihu, har mutane su zamanto sun mamayi ban kasa gaba daya inni ja'ilun fil ardi khalifa me yasa aka kira shi da khalifa malamai suka ce dalilin da yasa aka kira shi da khalifa saboda shine zai mai gurbin aljanu da suka rayu a ban kasa wasu kuma suka ce saboda shi da za a zo a sa shi a ban kasa ba zai rayu har abada ba dole zai mutu in ya mutu kuma ƴaƴansa za su mai gurbin sa in sun mutu jikokinsa za su mai gurbin sa haka haka mu ma yanzu da muke rayuwa in mun mutu wasu ne za su mai gurbin shine ma'anar khalifa wanda zai zo yana rayuwa in ya tafi wani ya biyo bayan sa mai gurbin sa wannan shine ma'anar khalifa wanda zai na rayuwa yana tafiya wani na mai gurbin wani wani na mai gurbin wani to me yasa Allah madaukakin sarki ya bijiro da wannan batu wa mala'iku shin shawari yake nema gurin su da yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan halicci khalifa in sanya shi a ban kasa da Allah ya gaya wa mala'iku shin yana neman shawari ne gurin su ko kuma wace hikima ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya bijiro da wannan magana ta sa ga mala'iku cewar zai sanya khalifa a ban kasa to amsar wannan tambaya ƴan uwa lokaci ba zai ba mu dama mu bayyana ta ba wacce ta sa ubangiji ya karkatar da akalar maganarsa ga mala'iku cewa zai sanya khalifa a ban kasa za mu jinkirta har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka duk wani mai bukata a cikin mu ubangiji ka biya masa bukatarsa amin duk wani wanda yake da damuwa ubangiji ka yaye masa damuwarsa amin duk wani wanda yake fama da jinya ubangiji ka bashi lafiya amin ka sanya jinyarsa ta zamanto kafara gare shi sannan muna amfani da wannan dama wajen mika ta'aziyya wa ɗaya daga cikin ƴan uwa Malam Ibrahim Belemo da ya rashin mahaifinsa Allah ya gafarta ma wannan mahaifi nasa ya haskaka kabarinsa ya yalwata kabarinsa sannan kuma akwai daga cikin mahalarta wannan majalisi namu sawawun cikin Ramadana ko wajensa Malam Wadata shi ma da ya rasa wansa wannan yaya nasa Allah ya gafarta masa shi kuma Allah ya bashi hakuri da juriyan rashin wannan yaya nasa Allah ya haskaka kaburburansu Allah ya albarkaci abin da suka tafi suka bari Allah ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته